This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 4 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren da ya kaifeci mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. Amurka ta yi Allah wadai da sabuwar dokar Taliban ta nuna da'a a Afghanistan. Papa Roma Francis ya fara ziyarar shi a Jakarta, babban birnin kasar Indonesia.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan ƙarin kuɗin man fetur da kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya yi. Sannan za ku ji cewa masana harkokin tsaro a Niger sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakin tsare iyakokinta da Najeriya.
Bisa ga duka alamu, yanzu Najeriya sun ɗauki babban mataki. Abinda muke so da gwamnatinmu ya kamata ya sa ido, ya ɗauki mataki tsaura, ya zuba tsaro a sa ido, saboda Najeriya za ta fatattaka su. Kenan da an fatattake su, ina za su yawa? Niger za su yawa. Su mataka.
Sai kuma shirin zamantakewa da... Inda a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen safaran makamai. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ran Laraban nan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-haren da ya kaikaci mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. Bayan an harba gwamnan rokoki a kan Isra'ila, sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar Isra'ila sun daƙile wasu daga cikin rokoki 65, yayin da wasu suka dire a kan filin ƙasa. Faɗa a kan yankin iyakar Isra'ila Lebanon ya haifar da fargabar faɗaɗar rikici a yankin, a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ci gaba da ci tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza. Iyalan wasu daga cikin mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza sun yi zanga-zanga a ranar Laraban nan a wajen ofishin hedikwatar jam'iyyar Likud ta Prime Minister Benjamin Netanyahu a birnin Tel Aviv. Wani jami'in diplomasiya a Amurka ya yi Allah wadai da sabuwar dokar Taliban ta nuna da'a a Afghanistan, da ya yi gargaɗin tana da take-taken kawar da mata kacokan daga rayuwa cikin jama'a. Wakiliyar musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga mata, yara da haƙƙin ɗan adam a Afghanistan, Rina Amiri, a yammacin jiya Talata ta wallafa a kafar sadarwar zamani cewa ta bayyana damuwa game da dokar a yayin ganawarta a kwanan nan da takwarorinta a Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ta ce saƙo na baya-bayan nan, wato ta ce saƙo a baya-bayan nan yake na goyon bayan mu ga al'ummar Afghanistan a nan daram, wato yana nan daram. To amma haƙurin da muke da Taliban ya fara ƙarewa. Abinda Amir ta rubuta kenan a shafin X da aka fi sani da Twitter a baya. Hanyar da za a bi a ciki, wato na cancanta da mutuntawa a cikin gida da waje, ita ce ta wato hanya mafi girma ta kare haƙƙin bil'adam a Afghanistan. Gargaɗin na Amurka ya zo ne kwanaki bayan da shugaban Taliban Hibatullah Akhundzada ya ƙallafa dokar da ta umarci matan Afghanistan da kar su ƙara ɗaga murya a bainar jama'a, su kuma rufe dukkan ilahirin jikinsu a yayin da suke waje. A yau Laraba, Papa Roma Francis ya fara ziyarar shi haikan a Jakarta, babban birnin ƙasar Indonesia, inda ya samu tarayyar shugaban ƙasar Joko Widodo a wajen fadar shugaban ƙasa ta Istana Merdeka. Aka kuma karrama shi da cikakken faretin soji. Daga bisani ya bayyana tare da shugaban Widodo a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiya, inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a ƙasar mai tsirarin mabiya ɗariƙar Katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya. Papa Roma Francis kenan yake cewa hakan ya zama wajibi domin tunkarar ƙalubale da suka haɗa da sassautawa da kuma yin haƙuri da juna. wanda ta haka za a iya kauce ma gurbata manufofin addini da kokarin cusa ra'ayi ta hanyar yaudara da tashin hankali. A jiya talata ne dai Papa Roma ya isa birnin Jakarta a cikin ziyara ta kwanaki 11 mafi tsawo da wahala da ya soma duba da yanayin lafiyarsa da za ta kai shi kasashe da suka hada da Papua New Guinea, Estimo da sauransu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Tuma dalla kafin ku ji karashin labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta yi diran mikiya kan gwamnatin Tinubu biyo bayan karin farashin fetur daga naira 617 zuwa naira 897 a farashin hukuma. Kungiyar NLC ta ce wannan tamkar cin amanar jeje na karin mafi karancin albashi ne zuwa naira 70,000. An wayi gari a jiya talata gidajen man da ke karkashin kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL sun kara farashin da fiye da naira 250 idan aka yi la'akari da yadda aka sayar da man a gidajen mai daban-daban. Ga rahoton da wakilinmu Nasira da Mel Hikaya ya aiko mana.
Mabuta motoci sun yi cirko-cirko ko su bi dogon layi su sha farashin gwamnati ko kuma su saya a bakar kasuwa da dan karen tsada tsakanin naira 1,400 zuwa naira 1,500 kan lita. NLC ya sanarwa ta ce ta amince da karin albashi naira 70,000 ne a mafi karancin albashi da alkawarin ba karin farashi. Don gwamnatin ta ce in ta kara albashi mafi karanci zuwa naira 250,000 to lita za ta koma naira 1,500 zuwa naira 2,000. NLC ta ce ba za ta lamunci barazana ba kuma tana kira a dawo da farashin yadda yake gabanin yarjejeniyar. Comrade Nasir Kabir jami'in kungiyar kwadagon ne.
So da sun yi yunkurin wani abu ina mai tabbatar maka wallahi za mu shiga zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya kuma za mu shiga yajin aiki. Yanzu ma maganar da nake da kai ɗin nan mun riga mun sanar da International Labour Organization ILO da kuma sauran ƙungiyoyin kwadago na duniya. Saboda haka ba za mu zuba ido ƴan siyasan nan suna mutane abinda suka ga dama ba. Gwamnatin mun lura ba su san ne wai su ji an ce yau ga wata kungiya tana fada da su ko kuma ana fada kan zaluncin da suke wa mutane a ƙasa da kuma babakere da almundahana.
Gwamnatin Bola Tinubu nana da cewa harkar fetur ta zama kasuwa ne ke yin halinta don ba batun tallafi duk da ana raɗe-raɗin ba da tallafin. Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaba Tinubu ne kan lamuran labaru.
Man fetur ya zama kamar kowace irin haja ɗan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yanda kasuwa ta kama. Zai roda riba sa ya sayar a kai to abin da yake faruwa kenan. Su ƴan kasuwa su za su zo su siyo man fetur yanzu a kasuwar duniya su da kwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban. Wannan ne yake ba da alƙalamin a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba.
NLC ta ce zuwa yanzu ba fara biyan ma mafi karancin albashi na naira 70,000 din ba wanda dama bai isa ba sai ga sabuwar magana. Nasura da Maili Kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Maili Kaya da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Belarus Alexander Lushenko ya sake yin afuwa ga mutane fiye da 30 da aka daure bisa laifin yin zanga-zanga cewa kafar labarin kasar Beta a yau Laraba. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai kimanin mutane 1,400 da ke tsare a kurkuku domin kawai sun bayyana bacin ransu kan Lukashenko da ke juya kasar tsawon shekaru 30. Tun a shekarar 2020 ne Lukashenko ya ƙara azaƙarmin ganin bayan abokan hamayya lokacin da al'umma ta ɓalle da zanga-zanga bayan da ya ayyana kansa cewa shi ne ya lashe zaɓe da abokan hamayya da ƙasashen yammaci suka ce an tafka maguɗi a cikinsa. Waɗanda aka yi wa afuwan zuwa yanzu sun haɗa da marasa lafiya da tsofaffi wanda dama daga cikin su dama suna gab da kammala wa'adin da aka ɗeba musu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ƙaramin ministan tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya sauka a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar a wani mataki da ministan ya kira da tarewa manyan jami'an tsaron ƙasar a yankin domin yakar 'yan ta'adda da suka addabi yankin jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da kuma Katsina. Masana harkokin tsaro a Nijar sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakin tsare iyakokinta da Najeriya sakamakon yadda fatattakar 'yan bindigar da jami'an tsaron Najeriya za su aiwatar zai sanya 'yan bindigar ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe masu makwabtaka da Najeriya irin su Nijar. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki matakin kakkaɓe 'yan bindigar da suka addabi jama'a musamman a yankin arewacin ƙasar, wanda har ta kai ga sabkar ministan tsaron ƙasar Bello Matawalle a Sokoto tare da manyan hafsoshin tsaron Najeriya don yaƙi da ta'addanci. Ƙwararru da masana harkokin tsaro a Nijar na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar a nata ɓangare ta ɗauki mataki a kan iyakokinta da Najeriya, saboda yadda fatattakar 'yan bindigar ka iya sanya su ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe maƙwabtan Najeriya irin su Nijar. Eud Isuf ƙwararre ne kan harkokin tsaro a Nijar.
Dama bai kamata a ce babbar ƙasa kamar Najeriya a ce 'yan ta'adda sun addabi al'umma. Mai kwanta ƙasar Nijar shi ne a tashi sai kun san Nijar tana da iyaka mai tsawo tsakaninta da Najeriya, saboda wurin kilometa 1,500 suke tsakanin Nijar da Najeriya. To ganin cewa idan an fatattake su a yankin Najeriya suna iya shigowa cikin Nijar, kenan ya kamata sojojinmu su tashi sai su tsare iyaka, musamman a yankin frontier a iyakar da ta gama mu da Sokoto da Zamfara, inda yanzu sojojin Najeriya da yawa can ne za su zuwa su yi wannan operation 'yan ta'adda su kare iyakokin nan, yadda ba za su sha ba su 'yan ta'adda. Idan an taro su ta can mumanan insha Allah sojojinmu za su tashi sai domin su gani kare da wannan tashin hankalin da ya addabi yankin Sokoto Zamfara da sauransu.
Masanan dai na gana akwai rawar da al'umma za su iya takawa a irin wannan yanayin da ake ciki na matakin Najeriya na yakar 'yan ta'adda, ta hanyar kwarmata labari ga jami'an tsaro a kan duk wani mutanen da su yarda da su ba. Yanzu Muhammad Dilla masanin harkokin tsaro a Agadez.
Magabatanmu ya kamata su sa ido. Bisa ga duka alamu yanzu Najeriya sun ɗauki babban mataki. Abinda muke so da gwamnatinmu ya kamata ya sa ido. Ya ɗauki mataki tsaura ya zuba tsaro a sa ido. Saboda Najeriya za ta fatattaka su. Kenan da an fatattake su ina za su yawa Nijar za su yawa. Su matarka da koyarwa da za su taka. Duk in sun gaba ƙofuska wanda ba su yarda ita ba ya kamata su sanar da hukuma. Saboda hukuma ita ɗaya ba ta iya wanga aikin sai talaka sun kama. Sa'annan abin za a samu a cimma yadda ake so.
Ƙwararru da masana dai na ganin gyara alaka tsakanin kasashen Najeriya da Nijar ta fannin tsaro domin yin haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci da kasashen biyu maƙwabtan juna ke fuskanta shine zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a kasashen. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma shafin a sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumansu. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai ɗora ne a tattaunawarmu kan dalilan da ya sa 'yan bindiga ke amfani da mata wajen safarar makamai da suke amfani da su. Comrade Awal Abdullahi Aliyu shi ne sakataren ƙungiyar tsofaffin sojojin Najeriya, yake kuma aikin fafutukar wanzar da zaman lafiya. Comrade, kusan za a ce wannan ta'addancin ya ɗauki shekaru, wanda ya kamata a ce da yanzu an gano irin dabarun da su waɗannan 'yan ta'adda ke yi na wajen fahimtan matakan da suke bi domin su cimma burinsu na kashe-kashen nan, wai ina bakin zaren yake ne?
To, kamar yadda Bahaushe yake cewa ne, mai san abinka ya fi ka dabara. Saboda haka su waɗannan masu aikata laifin 'yan ta'addan da suke yin ta'addanci, yanda jami'an tsaronmu suke tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da shi wajen murƙushe su, kama su, ko kuma gamawa da su, su ma haka suke da tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da su wajen ganin cewa jami'an tsaron ba su iya kama su ba, bare su murƙushe su, ba su kuma iya gano inda suke ba. Yadda jami'an tsaro ke tunani su ma haka suke yi. Kuma kar mu manta, dukkanmu 'yan Najeriya ne kuma a Najeriya muke zaune suna da wayoyi na zamani, suna shiga yanan gizo, suna sauraron labarai, suna kallon talabijin. Yanzu 'yan ta'adda suna yawo da sola da suke cajin wayoyinsu, suna yawo da antennas da yake ba su signal da suke sauraron labaran rediyo da talabijin, kuma kamar yadda nace suna shiga yanan gizo. Ilawo 'yan ta'adda yanda jami'an tsaro ke amfani da drone, jirgi mara matuki wanda wani ne yake kasa zai tuka domin yin amfani da shi wajen surveillance, wato nemo bayanai na sirri. Kuma 'yan ta'adda suna da irin waɗannan drones din da jami'an tsaro suke amfani da shi, kuma suna tura waɗannan drones su je suna hango musu wuri mai nisa daga inda suke, wanda zai iya gano ko da jami'an tsaron sun taho da niyan su zo su kawo musu haji. To tunanin tunani ne kuma su ma kar a manta. Duk da yake ana kallon su kamar mutane ne suke zaune a cikin daji, amma an kai matakin da so da yawa in suka kama waɗansu mutane sukan samu training daga wajen waɗanda suka kama, domin hanyar da za su kubutar da duwai da aka kama ɗin za su kubutar da kawunan su kenan. Saboda wasu sukan kama 'yan boko, sukan kama masu basira, kuma sukan tattauna da su in sun ga cewa waɗannan mutane za su yi masu amfani, sukan rike su na lokaci mai tsawo su ma su yi tafin, wato su samu daga cikin ilimi ko basirar da waɗanda suka kama ɗin suke da su kafin su sake su. Wannan shi ne abin da yake ta faruwa har kullum. Kuma kamar suka ce ina bakin zaren, bakin zaren shi ne dole jami'an tsaro su yadda su yi aiki tare da al'umma, al'umma su yadda su yi aiki tare da jami'an tsaro, al'umma su rika baiwa jami'an tsaro bayanai na sirri wanda zai taimaka wajen dakushe da murkushe waɗannan 'yan ta'adda da suka hana ƙasa zama lafiya, kuma suka hana tattalin arzikin arewacin Najeriya ya ci gaba da bunƙasa. Dole sai an samu wannan haɗakar gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma. Sai kenan a mataki na biyu, dole sai an samu fahimtar juna da amincewa tsakanin jami'an tsaro da jami'an tsaro, da amincewa na aiki, a san cewa ƙasa Najeriya ake wa aiki, kuma ana yi ne domin ceton al'umma da kuma ƙasar kanta.
Ita ma madamma ta Sani Kaura ta ce talauci bai kamata ya kasance musabbabin shiga aikin ta'addanci ga mace ba.
Nun wanda take da karatunta da iliminta dan 100,000 da za baki a ce ki zaki halakar da mutane, in ba dai zuciyanki ya mutu ba ki karbi wannan kudin domin ki wannan abun, ai ba zai taimaka ba. So ina ganin wahala ne kuma da jahilci.
To tunda akwai wahala da jahilci, yaya kike ga kaman mata za su fidda kansu daga wannan wahala da jahilci?
Ce dai mata dai su zama masu samun abin da zai taimaka ma kansu. Idan mace ma ki da abin da zai taimaka ma kanki, dole ne ki shiga cikin koyaya aka yi, kawai ke dai ki samu ki ci ko ki ciyar da iyalinki, domin kina neman abin da zaki sa a cikinki. Zaki je har ki kanki kai kanki ga wani abin da zai halakar da ke, ko kuma ya kai ki ga kurkuku, saboda abin da zaki ci, domin baki da abin da kike da shi na takaman kanki. Amma kina da abin takaman kanki, zaki rike darajar kanki, ko menene aka kawo da za a rude ki da shi, kina da basiran da zaki kare kanki ga wannan abun.
Wasu na ganin kama a wasu wurare matan ma basu samu, ko kuma iyalai gaba ɗaya basu samu natsuwa ba, saboda wannan tashin hankali, an kore su, an kakkashe mazajen su, an tada gari, ba abin da za su yi. Shi yasa idan suka aka dan rude su da irin wannan, ta yaya a cikin irin waɗannan matsatsin rayuwar matan za su dogara ga kansu?
Bashi da sauki ma mace a ce kin rasa wani gurin zamanki ko iyalinki ko mijinki, sai ki zo ba abin da zaki ba yaranki, kina ga yaranki suna zuba ido gare ki, ki je a ce miki za ga wani abu da za a baki sai ki cikiki. Na san dai bashi da sauki, amma mata mu dauke zuciyar mace, mace mai nasuwa mai tausayi, ko da wani wahala ne wanda in dai za a baki abin da zaki halakar da mutum ko zaki wani abu da cutar da gari, bai kamata mace ki sa zuciyanki a wannan abun ba, because zai zama miki the cost, zai zama miki abin da zai zama miki a rayuwanki, ba zaki manta ba. Mace mun san mace dai mai tausayi ne, amma a baki abin da zaki halakar da mutum, kai bashi da sauki ba. Allah ya kiyashe mu, raba mu da wannan abun.
Ta yaya ita gwamnati za ta shigo domin kawo ƙarshen wayannan tashi-tashin hankula da muke gani kusan ko ina, ba ma a nan arewa ba, kusan ko ina a Najeriya akan samu wannan tashin hankali. Ta yaya ita gwamnati za ta kawo ƙarshe?
kafin a samu karshen wannan abin da ya bashi da sauki ba, because mun kai ga karshen zamani, abubuwa suna faruwa daban-daban, ra'ayi daban-daban, wahaloli daban-daban wanda mata suna shige shi, sai ya zama musu oho bari in yi kawai domin in samu wannan abun. Gwamnati za su iya taimakawa wuraren da kaman akwai abubuwan rashi, kaman ba mai gida, ba iyali, haka gwamnati za su shiga ta hanyar taimakawa domin a samu ma wani gathering haka da za iya tara waɗannan matan wannan gefen, a yi kokarin a koya musu inganta rayuwansu ta hanyoyi daban-daban na sana'a, na samun waɗansu abubuwa, da kuma koyeswa cewa ai hakuri, duniya ta kai karshe, abubuwa na faruwa, ba abin da ba shi da sauki ba. Idan muka ce gwamnati ta ba kowa domin kowa ya samu dai ba shi da shi, akwai mutane da yawa, yaya za a yi a gama wannan abu? Sai dai kuma kowane mace dai ta runguma gare ta ga samun abin da zai taimaka ma kanta da iyalinta, ta taimaka ma gwamnatinta. So mu mata mu yi hakuri, mu yi abin da ya kamata.
Zaman lafiya da dadi, sai da shi zan cimma burina.
Honorable Hajara Dan Yaro Ibrahim, mace guda ɗaya tak a majalisar dokokin jihar Nasarawa, cewa ta yi dole ne al'umma su yunkura wajen wayar da kan mata kan su guji yadda a yi amfani da su wajen ayyukan ta'addanci.
Dole da mu mata, ƙungiyoyin mata da na addinai da tsarautun gargajiya, dole yanzu mu ƙara tasowa wajen wayar da kan mata akan mummunan hatsari da ke cikin wannan sana'a. Ba san mata a cikin irin wannan mummunan abu ba, mace an tanta ne da tausayi saboda mahaifa da Allah ya dasa a jikinta, a jikinta ɗa yake rayuwa kafin ya fito duniya. To akan samu mace da tausayi ba rauni ba, dan na kan faɗa mu mata ba masu rauni ba ne, masu tausayi ne, dan in muna da rauni ba za ka iya rike ciki na wata ɗaya tara ko shekara ba, balle wahalar naƙuda. Kin ga ba masu rauni ba ne wanda zai yi waɗannan ababai, mutum ne mai ƙarfi da juriya. To amma bai kamata a samu mata yanzu ana amfani da su wajen tallata ta'addanci, wanda kanke wannan ta'addanci mu zai dawo ya ruguguza. Kina zaune a kashe ma mace miji, a kashe mata ɗa, a kashe mata ƴan uwa, to ina daɗin rayuwa?
Wayansu suna danganta irin wayannan mata da ake amfani da su kaman waɗanda dai ba su da wani cikakken ilimi ne, ilimin koda na boko ne ko kuma na addini, sai a zakulo su a yi amfani da su talaucin da ke tattare da su da sauransu. Banda wayar da kai, kina ga akwai muhimmancin a ƙara ƙaimi wajen ilimantar da mata, koda ta ilimin zamani ne ko kuma dai na addini ne, ta yadda za su fahimci cewa shiga wannan ta'addancin ma ba shi ya kamata su yi ba?
Alal haƙiƙa, ilimi abu ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam, wanda shiga ma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce, idan ka ilmantar da mace ɗaya ka ilmantar da duniya ne duka. Ilimi a wurin mace yana da amfani, ba ma lalai sai na boko ba, dan in ta ma san ilimin addininta, kin ga za ta san cewa wannan abu ga aibinsa bai ma kamata ta yi ba tun daga addini tukun. In ma ba za ta samu ilimin boko ba, ko na karatun yaƙi da jahilcin nan, a samu mata su shiga. Kuma gwamnati gashi tana ƙara kaimi ta ofishin matan shugaban ƙasa da ake ta kaiwa mata tallafi na ababen sana'a, a ci gaba da ƙara kaimi matan nan waɗanda suke karkara. Ba za a samu mace a cikin birni a ce mata zo ki je ki yi safaran alburusai ko bindiga ta ba, don kwasan zafin kanta ƙauyuka ake shiga ake kwaso matan nan masu ƙarancin ilimin addini da na zamani, ake amfani da su gurin wannan. Kin ga yanzu dole ne mu mai da hankalinmu wajen shiga karkara da ƙauyuka, a ci gaba da wayarwa. Ƙungiyoyin mata ne, ƙungiyoyin addini ne, NGOs na gwamnati ɗin nan ne, yanzu mu ba da ƙaimi sosai wajen ilmantar da matanmu a ƙauye.
Mu yaba juna, mu manta baya, ku tattaro ƴan uwa mu sulhunta.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu haɗu ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya nufa. Mu huta lafiya.
Zamantakewa.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sunusu Maɗate da Magaran. Ya fara sallama ya ce cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. A ranar jiya talata idanu sun ga saukar mamakon ruwan sama da ba su taɓa gani ba a nan jihar mu ta da Magaran. Da fatan mahukunta gami da masu hannu da shuri za su kai agajin gaggawa ga waɗanda ambaliya ta shafa, domin jama'a na matuƙar buƙatar taimako. Daga ƙarshe ya ce yake addu'a Allah ya sauko mana da ruwa daidai ƙarfinmu a duk ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Amin summa amin. Shi kuma sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito wa Comrade Ilyas Yakubu Dagawa daga jihar Bauchin, Najeriya, kuma ba ƙungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikin mai saje turu da Sunusu Maɗate da Magaran da Haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama Cholumi Galaba. Suka ce ƙara farashin kuɗin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu a gaskiya rashin tausayi ne da rashin imani na shugabannin ƙasarmu Najeriya. Muna fatan Allah ya kawo mana shugabanni nagari masu tausayin talakawa. Shakunmu na gaba ko cewa tsadar rayuwa a Najeriya ta yi tsanani, Allah ya kawo mana agaji. Sako daga Alaraf Kana Gashuwa. Shi kuma sakonmu na gaba cewa muna jajantawa daukacin iyalan gidan ƴar Aduwa da ma Najeriya baki ɗaya a game da rasuwar Hajiya Fatima Dada, mahaifiya ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Umar ƴar Aduwa. Da fatan Allah ya kai ta gidan aljanna. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri. Sako na gaba ko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, ya ce Najeriya ke talakawa na kukan matsin rayuwa, sai gashi kuma wai an ƙara farashin man fetur. Tabbas alamu dai sun nuna cewa ana son kashe talakawan ƙasar tamu ne tun kwanansa bai ƙare ba. Allah ya kyauta. Sakonmu na ƙarshe a yau ku cewa ina miƙa jajena ga al'ummar jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar sakamakon ambaliyar ruwa waɗanda suka jikkata. Allah ya ba su lafiya. Su kuma waɗanda suka rasu, Allah ya ji kansu da rahama. Sako daga Malam Ango malamin makaranta Yawuri.
Tage da Sarfilu, yanzu kuma ga labarin duniya a taƙaice.
To Muhammad, a taƙaice a ran Laraban nan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare da ya kaikaci mayaƙan Hezbollah a kudancin Lebanon bayan an harba gwamon rokoki a kan Isra'ila. Sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar Isra'ila sun daƙile wasu daga cikin rokoki 65 yayin da wasu suka riƙa dira a filin ƙasa. Wani jami'in diplomasiyya a Amurka ya yi allawadai da sabuwar dokar Taliban ta nuna ɗa'a a Afghanistan da ya yi gargaɗin tana da take-taken kawar da mata kacokan daga rayuwa cikin jama'a. Wakiliyar musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga mata, yara da haƙƙin ɗan adam a Afghanistan ɗin, Rina Amiri, a yammacin jiya Talata ta wallafa a kafar sadarwar zamani cewa ta bayyana damuwa game da dokar a yayin ganawarta a kwanan nan da takwarorinta a Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A yau Laraba, Papa Roma Francis ya fara ziyarar Shihaiƙan a Jakarta, babban birnin ƙasar Indonesia, inda ya samu tarayyar shugaban ƙasar Joko Widodo a wajen fadar shugaban ƙasa ta Istana Merdeka. Aka kuma karrama shi da cikakken faretin soji. Daga bisani ya bayyana tare da shugaba Widodo a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiyya, inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a ƙasar mai tsirarin mabiya ɗariƙar Katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya. Shugaban Belarus Alexander Lushenko ya sake yin afuwa ga mutane fiye da 30 da aka daure bisa laifin yin zanga-zanga, cewa kafar labarin kasar Beta a yau Laraba. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai kimanin mutane 1,400 da ke tsare a kurkuku domin kawai sun bayyana bacin ransu akan Lukashenko da ke juya kasar tsawon shekaru 30. Don a shekarar 2020 Lukashenko ya ƙara azaƙami na ganin bayan abokan hamayya lokacin da al'umma ta ɓalle da zanga-zanga bayan da ya bayyana cewa shi ne ya lashe zaɓe da abokan hamayya da ƙasashen yammaci suka ayyana da cewa an tafka maguɗi a cikinsa.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, jihar Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin lokacin da za mu buɗe layin wayanmu domin jin ra'ayoyinku kan kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto zai yi a yakin da Najeriya ke yi da 'yan bindiga. yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Hauwa Sharif da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Resham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Bill ni Muhammad Hafiz wa balla ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.